sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19.31.49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 12 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Yake farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Kasar Iran ta girke yan sandan kwantar da tarzoma a Tehran babban birnin kasar yayin da hukumomin kasar ke shirin tunkarar ci gaba da zanga-zanga. Amurkawa yan asalin kasar Iran sama da 1000 sun taru a babban dandalin taro na Los Angeles, jihar California ji Asabar don yin abin da suka kira gangamin shekara ta 2020 kan makomar Iran. Sannan shugabannin kasashen duniya na ta dunguma zuwa kasar Oman a yau dinnan Lahadi don ganawa da sabon sarki ko sultan din kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa headquarters rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun lalata sansanonin mayakan Boko Haram da na ƴan bindiga da'i a arewa maso gabas da arewa maso yammacin kasar. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger ana ci gaba da tafka muhawara game da wani sabon labari da ya fito cewa sojojin kasar 89 ne suka rasa rayukansu maimakon 25 a sanarwar gwamnatin kasar a harin da aka kai a yankin Talabiri a wannan mako. Har ila yau za ku ji cewa al'ummar kasar sun yi kira ga gwamnati da ta kai ayyukan raya birane a cikin gundumomi bayan kammala manyan birane jihohin. Sannan sai kuma shirinmu na idan kwaya ta narke fa wanda Muhammad Hafiz Baballe yake gabatarwa. Amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Iran ta girke yan sandan kwantar da tarzoma a Tehran babban birnin kasar yayin da hukumomin kasar ke shirin tunkarar wata ranar kuma ta yawan zanga-zanga. Sanadiyar wasu rahotannin da suke nuna cewa jami'an gwamnatin kasar sun boye gaskiya game da rawar da gwamnatin kasar ta taka a hatsarin jirgin saman kasar Ukraine. Jiya Asabar an yi ta zanga-zanga a biranen kasar da dama bayan da rundunar sojin kasar ta amsa cewa ita ce ta harbo jirgin saman kasar Ukraine cikin kuskure. Jami'an gwamnatin Iran sun faɗi gaskiya game da musabbabin faduwar jirgin ne kawai bayan da suka gane cewa alamomin da suka bayyana a wurin da jirgin ya faɗo ba za su bar boye gaskiyar da Iran ke yi ya dore ba, a cewar wata fitacciyar jaridar Amurka. Jirgin dai ya faɗi ne ta ranar Laraba, to amma Iran bata amsa cewa ita ce ta harbo jirgin ba, wanda duk mutane 176 da suke ciki suka mutu har sai jiya Asabar. A halin da ake ciki kuma, Amurkawa 'yan asalin kasar Iran sama da 1000 sun taru a babban dandalin taro na Los Angeles, jihar California jiya Asabar don yin abin da suka kira gangamin shekara ta 2020 kan makomar Iran ko Iran Uprising 2020. Waɗanda suka halara sun bayyana fatansu na ganin an samu sauyin gwamnati a Iran. Babban mai jawabi a wurin shine tsohon ɗan majalisar dokokin Amurka Patrick Kennedy, wanda ya ce
in the year 2020 they took bulldozers and tried to cover up.
Ya ce a wannan shekara ta 2020 sun ɗauko katafilolin rushe-rushe don su jirkita bayanai a inda jirgin Ukraine ya faɗo. Dubi irin tunaninsu da irin yadda sukan so karkata komai yadda suke so, da yadda suke tunanin cewa a wannan zamanin da aka ci gaba za su ɗauko katafiloli su jirkita wurin da jirgin ya faɗo, kamar za su iya binne wannan ta'asar da suka tafka wa mutanen da ke cikin jirgin abin kunya. To karfa a sha'afa ana jin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Iraki mai makwabtaka da Iran an yi ta'aran gamomi tsakanin jami'an tsaro da kuma masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a birnin Karbala har zuwa tsakar daren jiya Asabar, wanda akalla ya kai ga raunata mutane shida a cewar majiyoyin tsaro da na asibiti. A birni mai tsarki na Karbala, ƴan Iraki sun yi ta zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da katsalandan din da suka ce Amurka da Iran na yi a harkokin gwamnatin kasar, da kuma abin da suka kira almundahana da rashin abubuwan more rayuwa. Wannan ɗaya daga cikin masu zanga-zangar na cewa, ya ce ba mu son Iran ko Amurka, ba mu son jam'iyyun siyasar ƙasarmu, kuma ba mu son wani daga cikinsu ya dawo, saboda dukkaninsu ba wanda ya cancanta. Masu zanga-zangar da jami'an tsaro dai sun yi ta jefa abubuwan fashewa kan juna. Amurka na shirin ta sakeyar wasu ɗaliban makarantar soji 'yan asalin ƙasar Saudiya aƙalla 12 saboda zarginsu da alaƙa da wasu ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi da kuma mallakar hotunan batsa na yara ƙanana, bayan wani binciken da ya biyo bayan harbe-harben da wani soja ɗalibi ɗan asalin ƙasar Saudiya ya yi a Florida, a cewar kafafen labarai. A watan Disamba ne dai Muhammad Al-Shamrani, wanda ya zo Amurka ƙara karatun aikin soji, ya buɗe wuta a ajinsu da ke sansanin sojin ruwa na Pensacola. Ya kashe sojojin ruwa guda uku, ya kuma raunata wasu guda takwas kafin 'yan sanda suka kashe shi. Shugabannin kasashen duniya na ta dunguma zuwa kasar Oman a yau ɗinnan Lahadi don ganawa da sabon sarki ko sultan ɗin kasar, wanda aka naɗa bayan mutuwar ɗan sarkin kasar ko sultan Qaboos bin Said. Firaministan Birtaniya Boris Johnson da Rima Charles na daga cikin waɗanda suka isa birnin Muscat don ganawa da sabon sarkin na Oman, sultan Haitham bin Tariq al-Said. Daular ta Oman ta taɓa zama ƙarƙashin mallakar Birtaniya. Sauran shugabannin da suka hallara sun haɗa da sarkin Kuwait Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah da kuma sarkin Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Akwai kuma na Bahrain da kuma yariman Abu Dhabi. Ɗaruruwan mutane sun yi ta gangami a Hong Kong a yau ɗinnan Lahadi da nuna goyon baya ga ƙungiyar rajin demokaraɗiyya a wannan yanki na ƙasar China. Masu zanga-zangar sun yi ta lale marhaban da sakamakon zaben shugaban ƙasar Taiwan, wanda ya kai ga dawowar shugabar ƙasar mai ra'ayin demokaraɗiyya Tsai Ing-wen don wa'adi na biyu. Dama su mutanen Taiwan sun yi ta sa ido kan yadda abubuwa ke gudana game da fafutukar ƙungiyar rajin demokaraɗiyyar ta Hong Kong.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kan. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A Najeriya, hedkwatar rundunar sojojin ƙasar ta ce dakarunta sun rugurguza sansanonin mayakan Boko Haram da na 'yan bindiga daɗi a arewa maso gabas da arewa maso yammacin ƙasar. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani.
Dakarun bataliya ta 192 da aka tura yankin Goza da kuma wasu dakarun kundumbala game da wasu mayakan ƙasar Kamaru sun kai mamaya wani sansanin Boko Haram da ke kan dutsen Ongwangara Kwatara a yankin Nagoza, inda suka ceto wasu mutane 5 da aka yi garkuwa da su, ciki har da mata da ƙananan yara da kuma wata tsohuwa guda ɗaya. Kamar yadda jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedkwatar rundunar sojojin Najeriya Kanar Aminu Iliyasu ke cewa, bayan da 'yan Boko Haram ɗin suka hango dakarun ne shi ne suka fara tserewa, amma duk da haka dakarun sun gurguza wannan sassanje da ke kan dutse. koda baya ga haka Dakarun kazalika sai da suka rugurguza wani karin sansanin Boko Haram dake dutsen Zelerva akan hanyar Pulka Boko zuwa Ngoshe duk dai a yankin Nagoza. Kanar Aminu Iliyasu kazalika ya kuma karin bayani akan gumurzun da aka yi tsakanin sojoji da 'yan bindiga dadi a jihohin Katsina da Sokoto, inda a Katsina sojojin suka halaka 'yan bindiga dadi masu yawan gaske da suka kawo hari a wani yankin karamar Kumar Sabuwa. Yace bayan da sauran 'yan bindigan suka ga ba za su iya jure wutan sojojin ba ne suka ranta a Nakare zuwa dajin birnin Gwari. A Sokoto kuwa Dakarun Najeriya sun yi kwanton bauna ne a wasu 'yan bindiga dadi da suka sato shanu da suka tunkaro yankin mayanci a karamar hukumar Maru. Sojojin sun sami nasarar halaka 'yan bindiga uku tare da kwato bindigogin AK-47 da roka-roka har ma da bomb daga 'yan bindigar. A cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba, yana da kyau kafin Dakarun su kai irin wannan hari aiwa yankin da za a yi harin kawanya.
Zobe ya kamata musu tunda yake an san wurare da mutanen nan suke. Abinda nake nufi tunda an san cewa lalle suna dajin Binnin Gwarin nan, suna dajin Zamfara. Dajin nan kuma na Zamfara ya hada har da dajin Runka da yake Katsina State. Duk wurare nan wuri ne da aka sani ga sunan inda suke. Suka tashi daga nan su zo nan, amma a cikin wannan yanayi, a cikin wannan sashen. So ya kamata ni a gani na a musu Zobe. An san cewa in wuta ta musu yawa a can za su gudu ne zuwa nan. Ya kamata nan kuma su samu maraba daga da sojoji. In kuma sun juya za su koma dama inda suka fito waɗancan Najiransu. Kaga inda an samu bin haka za a samu babban nasara.
To amma yanzu kun Professor, irin yankin Arewa maso gabas kuma da ke kan dutse ne
su sojoji suna samun bayani ne a cikin da aka sayin. An samu bayani sai a yi nazari ga bayanin yaya ƙarfin mutanen ne yake, ko da kiyastawa ya aka yi yaya yanayin wurin suke, wani irin makamai ya kamata mu yi amfani da su, wani irin farmaki ya kamata a kai musu, ta yaya za a samu a gariba kansu. Kuma su sojoji a shirin su ai suna shiri ne, ba wai suna shiri da shiri guda ba ne.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da tafka muhawara game da wani sabon labari da ya nuna cewa sojojin kasar 89 ne suka rasa rayukansu maimakon 25 a sanarwar gwamnatin kasar a harin da aka kai a barikin sojojin Senegal Goudor da ke yankin Tillabiri a wannan mako. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi ya aiko mana da ƙarin bayani.
A hukumance dai gwamnatin Nijar ta bayyana cewa sojoji 25 ne suka rasa rayukansu a harin na ranar 9 ga watan Janairu a barikin sojojin na Senegal Goudor da ke cikin yankin Tillabiri. To sai dai an zo ka labarin da ke ci gaba da bayyana game da wannan harin na nuna cewa sojojin Nijar 89 ne suka rasa rayukansu a harin. Shaidu dai sun nuna cewa gawaki 89 ne aka gani a makabarta ta musamman da aka kebewa sojojin da suka rasa rayukansu a fagen daga da ke Birnin Yamai. Shaidun da yana cewa an gano sauran gawakin ne a lokacin da ake yawan fatattakar 'yan ta'addan da suka kai wannan harin. A zaka dai mazauna Birnin Yamai sun so mu yin kiraye-kiraye zuwa ga gwamnatin Nijar na ganin ta bayar da haske game da wannan sabon labarin.
Sunana Abdul Salam Sule, ana ce mu ne Abdi Yaro. Ya kamata gwamnati ta hito ta faɗa mutane gaskiya, tunda mu gwamnati ta ce mutum 25 ne suka rasu. Me mu wanda suka ta wurin internet din sun ce sun gara mai ya hira mai wajen kusan 100. To gaskiya mu ya kamata gwamnati ta hito ta gaya mu mutane gaskiya, mu ba mu san wane ne zamu aiki daga cikin su ba.
Eh, sunana Fatawullahi. Gaskiya wanga ya kamata a ce ya zama darasi ga gwamnati. Yahi a ba da labari kuma a koma a ce a ba haka nan ba, a kawo wata labari kuma. Kenan in za a ba da labari a hadi gaskiya yahi daga ba kuma a ce ba haka nan ba.
Sunana Bashir Abubakar. Labarin da gwamnati ta yi ba mu suka ce mutum 25 ne ya rasu. Kuma mun samu wasu labaru kuma daga baya aka ce kuma mutum 89 su ne suka rasu. To kenan mu abinda muke so gwamnati ya hito karara ya gaya mutane mutum nawa ne suka rasu.
Na yi kokarin jin ta bakin gwamnatin Niger game da wannan sabon labarin amma hakata bata tumurwa ba. To amma wata hira da nayi da ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar PNDS tarayya da ke mulki Asmanu Muhammadu ya bayyana cewa halin da kasar Niger ta samu kanta a yanzu ba abin da take bukata in banda addu'a. Ba wai cece ku ce kan yawan waɗanda suka rasa rayukansu ba.
Shugaban ƙasa ya kuka da wannan abin amma ba a saurare shi ba. Yau ga inda ya kai mu, mu ne ɗan ƙasarmu nake mutuwa kullun, gwamnati ce ke hasara kullun, ɗiyan talakawa na mutuwa, ɗiyan masu iko ma na mutuwa, kowa duk ɗan Nijar da a can wajen dagar nan in kwanan sun ƙare shi na mutuwa. Don ku mutane a yi ta roƙon Allah. A yi tabbatun masu zance bisa wazarki na ƙarya na shirme kaɗai da neman ka tashi hankali.
Shi kuma a nasu ɓangare Alhaji Salisu Amadu ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin ƙungiyoyin fararen hular Nijar tsokaci ne game da halin ko in kula da ya ce 'yan siyasar Nijar ke nunawa game da halin da ƙasar Nijar ta samu kanta a ciki.
Yau ya za a yi a yi maganar sarauta in babu ƙasa? Ana maganar sarauta inda ƙasa cikakka, ingantatta, tsarkakakka da kwanciyar hankali. Ana magana sarki ya hau ya yi jagoranci in ƙasa tana zaune lafiya. Ana magana sarki ya zo ya hau in ya zamanto ita mun zama girgan matsalmin ki ɗaya, ba mun kai matsayin da ya zamanto a cikin ƙasa wai a zo a zamna a ce a tanzan yau bisa kan sulhu na bisa kan abubuwan da yake wakana mutanen
Kawai zai gwamnatin Nijar ba ta yi wani bayani ba game da wannan sabon labarin. To amma a daidai lokacin da nake hada wannan rahoton, shugaban kasar Nijar Isufu Muhammadu na jagoranta wani taro na Majalisar Tsaron Ƙasa. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi. Har ila yau a Nijar ɗin, 'yan ƙasar sun yi kira ga gwamnati da ta kai ayyuka raya birane a cikin gundumomi bayan kammala manyan biranen jihohi. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
A daidai lokacin da Firaministan Jamhuriyar Nijar Brigira Fini ya kaddamar da kwamitin da zai kula da bikin karɓa-karɓa na zagayowar ranar da Nijar ta kasance jamhuriya da zai wakana a wannan shekara ta 2020 a garin Difa, muryoyi ne suka soma tashi a cikin ƙasar domin kira ga hukumomin wannan ƙasar ta Jamhuriyar Nijar da su kai waɗannan ayyuka na raya garuruwa wa manyan gundumomi da zara aka kammala da Difa da ke kasancewa headquarter jiha ta ƙarshe da za ta karɓi wannan aikin raya biranen wannan kasar ta Nijar. Kamar yanda maru na mesaje wani dan siyasa na jam'iyya mai mulki PNDS reshen birnin Kwani ya mini karin bayani.
Yanzu dai Difa ce ta ƙarshe, mai girma Muhammadu Isu shugaban ƙasa lokaci na nashi wanga lokaci na ƙarshe na gaima Difa shi gemin banta Elva Parker. Ya kamata yanzu ita gwamnati ta tun yanzu tunda tsari ya kamata a yi na shugaban ƙasa wanda in ma waga doka majalisa za a yi akaita, ana iya akalta dan majalisa su duba ta wa'anga region an kai musu yanzu sai a jibo cikin department ne, tunda kowa ya san ko cikin department ne mayan department ne wa'anda a cikin kasar ga wa'anda da an yi musu abu su suna bisa hanya kuma mayan na wa'anda cikin kasa an san su kuma ana ji da su. Yanzu in ka duba kamar kadin nan cikin kasar region din ta, in ka jiba kamar kadin Kwani da irin Mada, in ka jiba kamar irin Maradi kadin gidan Runci da Cesawa, in ka jiba kamar irin kadin Zandar Muriya da Magariya, wa'anga duk sai a debo a cinto tunda ci gaban kasa na kuma gyara birni shine ke sa ci gaban kasa. Ko wasu mutane ba ka kare shigowa sai su tabbatar da banda region har department ne akwai masu ƙarfi, eh su ma an sa su cikin condition irin yadda ya kamata ra'a ba a zo a gani. A tuno da department ne suna da nasu haƙi, a tuno ba wai a mun ji dadi saboda an ka ce in ma kana da kyawu to ya kamata ka ƙara da wanka.
Su ma waɗansu 'yan ƙasa da na sadu da su a yau da safe a garin birnin Kwani suna cewa gwamnati lokaci yayi da ta waiwai gundumomi game da wannan aiki na raya biranen kasar.
Nana ya kuma mu abin da muka gani kullum mun sai bare kasar shi komai yana lokaci, basque da lokaci ne za a tayi da wasu abubuwa, basque yau sauran garuruwa sun samu kenan mu kankan mu yau inda ga hakuri kuma muna da yawancin rayuwa kuma na mu zai zo basque an muna alƙawarin za a yi shi ko diska prezo ne alatan muna cikin lokaci ba su kai mun sa tamanin zan ga tashi ma da yake shirban kasa za a yi mana lansan wannan program sai an kai lansan wancan program na harkar kandare wannan duka ci gaba ga kasa ne me abinda muke so ga al'umma da su yi hakuri me a ƙara doliyansu doliyansu tambaya ce eh muna namu doliyansu muna tambaya in mun samu alhorma kuma muna so a waiwayo mu a bakulutan mu ma garin mu ya samu ya bunƙasa da sauran ruwa sun ka bunƙasa
abinda muke kira ga gwamnati dangane da dizide samburkin shine in Allah ya bashi iko ya kare na difa muna fatan kuma zai dawo a kananan birane kamar irin su Kwani irin su Madawa da sauran su da cikin kasar Niger baki daya a samu su ma a kara habbaka su saboda ci gaban kasar in ka nura da in ka shiga manyan biranen mu mallan abin zai ba ka mamaki amma gaskiya yanzu an samu ci gaba kwarai kuma muna kira gwamnati da Allah ya duba ya dawo kasa kuma in an kare difa irin su sauran dai garuruwan da na ambata a dawo a duba muna dangane dai kwanne ma muna cikin matsala yanzu in kaga MGC kin mu mallan in ka zo abin zai ba ka mamaki Kadiba kuma hilin kwallo shi ma duka dai ana son Allah ya sa gwamnati ta duba ta gyara muna su a maida muna su irin na zamani
mun yi ta kokarin kiran Alhaji Zakariya kakakin gwamnatin ta jamhuriyar Niger warsa ta sha kuka ba tare da ya daga ba domin jin abinda ra'ayin gwamnatin kasar ta jamhuriyar Niger game da wannan kiran da ƴan ƙasa ke yi na ganin cewa aikin raya manyan biranen ƙasar ya kai ga gundumomi bayan hedkwatocin jihohin wannan ƙasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC Yanzu agogon mu anan yana ci a karfe 10:21 na safe ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata mun tattauna ne da shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul inda muka tsaya a daidai inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tambaye shi ko a wani hali ake ciki dangane da shari'ar matashiyan nan mai suna Zainab da wasu suka saka mata kwaya a cikin Jakarta a lokacin da za ta je kasa mai tsarki a bara
eto yanzu dai mu ne muke da ofishin attorney general shine babban lauyan kasa kuma ministan shari'a da hukumar yaki da shari'an kwayi gaba ɗayan mu muke gabatar da wannan shari'a na wayannan mutanen da suka samu Zainab maganin nan cikin kayanta ka gane cewa gwamnatin tarayya suna da interest kan abin sosai kenan ko to yanzu haka mun dauki wajen shedo hudu kenan yanzu kuma an dage karan zuwa ranan 14 ga watan Fabrairu dan a ci gaba da kawo shedu wanda muke kawo
watan biyu na sabon shi
eh so batun kuma maganar cewa an ga suna yawo wannan kasan sashi na 158 ya ce ana iya ba mutum beli da kuma sashi na 35 na tsarin mulkin Najeriya ana iya ba da beli so shi yasa shi alƙalin ya ba da beli amma duk da yake haka ne kasan din da doka take tsarin mulkin aka ce a wannan hakki ne na mutum za ta iya kawo tanadin wani sashi kuma wanda zai ce idan ya ci karo da tarbiyyar mutane ko tsaron kasa ko ilimin mutane ko lafiyar su bai kamata a bada beli ba to ni a ra'ayina ni inda ni ne alƙalin
a matsayin ka na lawyer
ni matsayina na lawyer sai amfani da wayannan wannan sashin sai in hana wannan belin saboda kasashen duniya kowa ya sa ido kan maganar Zainab sannan kuma bayan wannan kuma akwai na sashi ko na 45 ne na tsarin mulki wanda yake cewa tsaron kasa da kuma maganan mutuncin dan Najeriya yana daya daga cikin abubuwan da gwamnati ba da PP ko ka a ci zarafin dan Najeriya na ga naka mun ci zarafin ta ne a can dan ko kaya ma bata gama sa ba suka kamata suka tabu da ita aka tauye mata hakinta to ka ga ganin irin wannan sai alkali ni a gani na duk da yake na san lauyi ba za su ji daɗin wannan magana ba ya kamata ya kawo wannan sashin ne so da ya hana wannan belin
watakila wannan zai fi karfafa mutane gwiwa cewa kamar za a yi adalci
kuma suna ganin irin wannan sai su ɗauka cewa an ma gama ma da kes ɗin ko kuma an gama gaba ɗaya za an sallame su kenan tunda sun gana suna yawo wasu cikinsu ma sun fara komawa Saudiya to kaga irin wannan yana iya kawo rashin da ta fannin daga wajen mutane
duk da wannan kalubale kenan a bangaren ku tunda ka ce da ofishin Attorney General na kasa kuke bibiyar wannan shari'a kenan za a ci gaba da bibiyar ta har lokacin da za ka mallaka ne
to sai ku an sa ido ma kan wannan ɗan uwanku ɗan jaridu kullun aka yi inda ka san ana yaki a wajen za a ga mutane ya sun cika da yawa a kotunan saboda su ga menene alƙalin zai duk an sa ido so batun maganan cewa ba za a yi adalci ba ina ganin bata taso ba dan da ana ma cewa idan ma alƙalin ba zai yi shari'an ba za a dauki ma shari'an ma gaba daya kai ta can Abuja inda za a sa ido sosai
galibi idan ta al'ada kuna bi ta ƙarshen shekara irin wannan har kukan fadar ton ko kilogram da kuka kama adadin sa wata na waɗannan miyagun ƙwayoyi a bana ma kuna da irin wannan lissafin
sosai ko mun kama ɗaya mutum 106 fake muka kama cikin su 103 mata ne kuma a cikin su mun kama 10 wajen 8 na ƙwayoyi daban-daban tabin kakana wannan da ake kiranta tabin wuyi mun kama wajen 10.5 su kuma irin su maganin tari da su tramadol mun kama wajen 10.9 kokin wanda mun kama kilogram 3,455 tunda aka buɗe hukumar nan munan kama ba a taɓa kama mai yawa haka kokin ba sai wannan lokaci ga kuma heroin wajen gram wajen 167 su ne jimillar su ya kai wajen 10.8 ga kuma su gonakin wiwi ma da aka kama haka ga duk ba a taɓa kama ba sai wannan karan
wannan alƙalman naka suna da fuska biyu za a iya cewa nasara ce kuma za a iya cewa kamar akwai ƙalubale a ciki
kamar yadda nace maka da na zo nan shekara ɗaya da suka wuce Kano ce ta shida ta kan a cikin jihohin da suke shaye-shayen kwaye ta Kano ce ta farko kai ko to yanzu ta Kano abin da majalisar ɗinkin duniya ta ce ta koma ta shida idan da ba a samu
jerin
jihohin suka fi kowa shan kwaya a Najeriya Lagos ce ta farko sai jihar Oyo ta biyu Lagos Kano sai ta koma ta shida daga na ɗaya a 2016 wajen 10.25 aka kama fannin tramadol aka zo a 2017 ya koma 10.8 da 10.18 ya koma 10.7 yanzu nan tramadol kadai ma ba 3 kg 200 ba kaga yana ruguwa kenan saboda yawanci ba a samun shi ne ma tramadol din yayi wuya
fama ga madadin su can a baya kana gaya mana cewa ana hada wani abu magin da ake girki da shi ma a sashi a cikin lemon zakasera da waye da sauransu ko tamtama a cikin sa abin da sau baka ganin cewa watakila idan da za a samu alƙalma na yadda ake amfani da irin waɗannan abubuwan za su daidai da wancan tantan da kake faɗa na 2016
Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da wakilin Mahmud Ibrahim Kwaride ya tattauna da shi sai kuma Julie Ledes Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Linet Salihu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Whitech Zanga-Zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
la meilleure musique et les dernières nouvelles. VOA Afrique.